بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shedawa lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa lallai annabin Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya domin tabbatar da addinin gaskiya da rushe addinan ƙarya ko da kafirai sun ƙi mutanen muciya da waɗanda suka ainihin ziyarce mu daga sauran 'yan wasu anguwanni da waɗanda suka halarto daga wasu garuruka muna ainihin yi muku sallama irin ta addinin musulunci ko mu ne muku ainihin wato maraba da zuwa muna masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙashin gaskiya saboda Allah a yanzu da nake magana din nan daidai da ƙarfe 8:30 na daren Asabar 6 ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 30 ga watan March shekara ta 2001 wani lokaci ne wanda muke godewa Allah saboda dama da ya bamu ta cika alƙawarin gayyata da muka yi wa jama'a wanda da dama jama'a sun ta jin wannan ainihin gayyata a masallatai na salloli 5 da masallatai da ake sallolin juma'a da wuraren wa'azi da kasuwanni da raba takaddu har sanarwa ta kai zuwa ga gidan rediyon tarayyar Najeriya na Kaduna gaskiya mun yi matuƙar farin ciki da Allah ya bamu damar amsawa da kuma cika wannan alƙawarin kuma muna masu addu'a da roƙon Allah akan kamar yadda muka fara lafiya Allah ya tashe mu lafiya a yau din nan wato wata rana ce da muka sa wadda in Allah ya so duk lokacin da dama ta samu a duk wata za mu rinka gabatar da wa'azi a wannan yanki namu na muciya to sai dai kiran yankin da muka yi da sunan cewa yankin muciya mai yiwa wani tunanin shi zai takaitu a kan muciya yadda ka sani da ma'anarta ta muciya gaskiya a nan mun ce muciya muna nufin duk ɓangaren da ya shafi ƙaramar hukumar sabon gari ɓangaren da bai haura ɓangaren tudun wada ba don haka kamar yadda muka yin wa'azin nan a nan insha Allahu wata mai zuwa za ka sake jin wata sanarwar ko za a yi wa'azin nan a cikaji ko za a yi a dogon bauchi ko za a yi a tsugugi
ko Marmara ko Sabon Gari ko anguwar Kanawa ko anguwar Fulani ko hayin Ojo ko dai wasu daga cikin anguwannin nan gurgurdan inda muka ga dacewar haka insha Allah. Kuma mun dauko mas'ala daya daga cikin mas'aloli waɗanda al'ummar musulunci na duniya ba wai na Najeriya ko na muciya suke rikici akai ba. Wannan mas'ala ta shafi tauhidi, ta shafi aqida, ta shafi mas'ala ta ilimin usulul fiqh. Gaskiya ba wata mas'ala bace ita ce wajabcin riko da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa fahimtar as-salafus salih. Magabata na kwarai, kullum ana jin ana cewa magabata na kwarai ko malaman farko ko kuma aji wasu da ake cewa salafu ko salafiya. Shin su wane ne salaf? To shin menene bayani akan wajibcin abi alqur'ani da sunna a bisa fahimtar su? Sannan da bayani akan bid'a. Bayani akan bid'a din nan shine mecece bid'a? Me ke kawo bid'a musulunci? Waɗanne abubuwa ne ke ƙara wa bid'a ƙarfi su taimaki bid'a ta kasaita a tsakanin al'umma? Bayani akan wajibcin a san bid'a yadda za a iya kyamatar ta daidai wa daidai addini, da kuma bayani dangane da tsoratarwa game da yin bid'a da kuma ƙirƙiro bid'a ɗin. Sannan sai bayani akan haɗurran da ke tattare da ainihin bid'a da kuma ƙago bid'a. Sannan yaya za mu yi mu kashe bid'a ta hanyar da za mu bi tun farko mu kare kanmu daga kanmu afka daga bala'in bid'a, da kuma cewa in har mun waye gari mun gan mu a cikin bid'a, ya za mu yi mu samu kanmu akan kubutattu mu zan mun kubuta daga sharrinta. Sannan insha Allahu ta'ala za mu yi magana akan hukuncin bid'a da ɗan bid'a a musulunci. To daga ƙarshe za mu bayyana mecece manufar wannan da'awar tamu. Kana da ƴanci in an idar da wa'azi ka rubuto tambaya a karanta insha Allahu ta'ala a amsa maka game da abin da ya ɗaure maka kai daga cikin jeren jiyar abubuwan da muka faɗi a nan, ko kuma abubuwan da ka taɓa jin wai an faɗi game da mu, ko kuma abubuwan da kake ganin suna damunka game da mu, ko kuma abubuwan da kake ganin suna ɗaure maka kai game da wannan da'awar. Muna fatan Allah ya bamu damar mu samu wadataccen lokaci wajen amsa waɗannan tambayoyi in har an rubuto. In kuma har ba mu samu damar amsawa ba, to ka tara mana a wa'azi na gaba in Allah ya so, sai ka ji ainihin tambayarka ta ainihin samu shiga da izinin Allah. Waɗannan su ne mas'aloli goma waɗanda nake fatar insha Allahu ta'ala za mu ainihin yi wa'azi a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Abu na farko shine mecece ita bid'a ɗin nan da kullum ake ta rikici a kanta, a ce wane ya aikata bid'a, wane ɗan bid'a ne, ai su wane suna da son bid'a? A ƙashin gaskiya yana daga manya-manyan dalilan da ya sa muka zaɓi wannan matsalar domin mu faɗakar da musulmi a kai shine wannan wata da muke ciki na watan al-Muharram wata ne wanda yake bid'o'i sun yawa a cikin shi a duniyar musulunci ɗungurungun, haka nan kuma bid'o'i sun yawa a cikin shi a cikin wannan yanki namu na ainihin Najeriya. Musamman a cikin wannan wata ne aka ƙirƙiri wata bid'a, ko kuma aka yi aiki da wata bid'a wadda muke ganin al'ummar musulunci ba za su taɓa mantawa da ita ba, kuma ba za su taɓa yafewa game da ainihin wannan bid'a ba. Wannan bid'a ita ce da aka samu wasu waɗanda suka ƙirƙiri bid'a ta ƙiyayyar 'yan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, 'ya'ya da matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka nuna cikakkiyar ƙiyayya tsakaninsu da su. Waɗannan mutane su ne ake kiransu annawasib ko kuma annasiba. Kamar yadda 'yan shi'a suke ƙin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haka su kuma nasu ba suke in ƴaƴa da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama. To a wannan lokacin ne aka samu waɗannan maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maƙiya ƴan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama suka danna jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Al-Husaini dan Ali dan Abi Talib, ɗaya daga cikin ƴaƴan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yanka. Wannan bid'a a ƙashin gaskiya saboda Allah ba za mu taɓa mantawa da ita ba. To ta faru a cikin ainihin wannan wata ne, tare da cewa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-imamu Tirmidhi ya ruwaito, ingantaccen hadisi, annabi yana cewa Hassan da Husaini su ne shuwagabannin samarin gidan aljanna, wanda duk zai so su ya so su don yana so na, wanda duk zai ƙi su ya zan yana ƙin su ne don ƙiyayyar da yake mini. Har ya kai matuƙa wata ranar Juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kan minbari yana hudubar Juma'a, ya hangi Hassan da Husaini, mahaifiyarsu Fatimatu Zahra ta kintso su domin su taho sallar Juma'a. A wannan lokaci annabi bai iya haƙuri ba sai da ya yanke hudubar shi, ya sauka daga kan minbari ya je tarbo waɗannan jikoki nashi, ya zo ya ɗora su a kan cinyoyin shi, ya ce, ya jama'ar musulmi, kar ku yi mamakin ganin na dakatar da huduba, na je na rungumo waɗannan ƴaƴaye nawa, ba komai ya kawo haka ba sai ƙaunarsu da nake, don haka wanda duk ke ƙaunata ya ƙaunace su, wanda duk ke ƙina ya ƙi su, wanda duk ke son su ya so su domin son da yake min, wanda yake ƙin Hassan da Husaini ya ƙi su domin ƙiyayyar da yake min. Don haka babu shakka wanda duk ya danna Al-Husaini ɗan Aliyu ɗan Abi Talibin ya yanka shi kowa ne bai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk ke ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maƙiyinmu ne, muna ƙin shi ƙiyayya wadda ta kai matuƙa ƙwarai da gaske. Sai dai aƙidar mu ta saba da aƙidar ƴan Shi'a. ƴan Shi'a sun ƙirƙiri ƙarya da ƙazafi sun danganta akan wani daga ainihin cikin sarakuna magabata mai suna Yazid ɗan Muawiya, sun ce wai shi ne ya kashe Husaini. Wannan magana babu shakka akan cewa ƙarya ce, domin ba ta da ainihin inganci ta wajen isnadi. Su wane ne suka ruwaito ta? Shin mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne? Wane ne daga cikin malaman hadisi ya tabbatar da ingancin wannan magana? Babu. Sai akasin haka muka samu daga manyan malaman hadisi kamar su Al-Hafiz Ibn Kathirin a cikin littafin shi wanda ya tarihin Al-Husaini ɗan Ali ɗan Abi Talibin, yace babu tabbas game da cewa ainihin wato Husaini Yazid ne ya kashe shi, kamar yadda babu ainihin tabbas akan cewa takamaimai wani ne wane ya kashe shi. An dai san cewa babu shakka duk wanda ya kashe Husaini ko wane ne, maƙiyin Allah ne, maƙiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hakanan malamin shi Shaykhul Islam ya tabbatar a cikin nashi littafin mai suna Ra'sul Husayn. Sannan bugu da ƙari, wannan wata na Al-Muharram da muka zaɓi mu zo mu gabatar da wannan wa'azi a yau insha Allah, wata ne wanda yake yana shan gwagwarmayar bidiyoyi kamar yadda ka ji na faɗi a ɗazu. Na daga cikin bidiyoyin da ake a wannan watan waɗanda ba sa ƙirguwa, ko da a nan ƙasa Hausa kaɗai muka tsayu, za mu ga akwai bidiyoyi waɗanda ainihin mutane suke da'awa na cika-ciki cewa rana ainihin da aka yi azumin tasu'a da Ashura, to duk wanda ainihin bai cika-cikin shi rannan taf ba, to Allah zai cika mishi ainihin da wuta. To wannan bid'a ce wadda ba ta da asali. Abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine yin azumin tasu'a da azumin ashura. Wannan ya tabbata a cikin hadisai ingantattu wanda al-imamu Ahmad ya ruwaito da Bukhari da Muslim da Abu Dawuda. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin kasance yana yin azumin ashura tun al-jahiliya, wato tun a lokacin yana Makka, tun kafin ya hijira ya dawo Madina. Saboda ya tashi ya ga Qurayshawa suna ainihin girmama wannan rana, suna yin azumi a ciki. Da ya iso Madina sai ya ga Yahudawa ma suna yi, sai ce wani irin azumi ne suke a yau, sai ka ce ai suna azumi ne saboda su a wurin su wannan rana suna buki, suna murna ita ce ranar da Allah ya kubutar da Annabi Musa da Bani Isra'ila daga Fir'auna maƙiyinsu. Annabi ya ce to ai mu muka fi cancanta da mu ainihin girmama Annabi Musa, mu yi koyi da Annabi Isa alayhi salatu wassalam, mu raya ainihin wannan sunna ta ainihin Annabi Musa, domin an nuna shi ma Annabi Musa ya yi azumin. Don haka Annabi nan take ya ɗauki wannan azumin da rana tsaka, ya ce duk wanda yake so ya ɗauki wannan azumi ya ɗauka, wanda kuma ya ga baya so ba lallai ba ne. Sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma saboda Yahudawa suna azumtar wannan rana, za mu yi ƙoƙari mu mu saba musu. In Allah maɗaukakin sarki ya kai mu baɗi da rai da lafiya, za mu haɗa da azumin 9 ga wata, wato tasu'a, sannan mu haɗa da ashura. To shi ne Annabi bai samu damar kaiwa baɗin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya rasu. To sai al'amarin ya zama sunna ne raya ainihin azumin tasu'a da ainihin ashura. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga cikin ainihin duk wani abu wanda za a danganta wa shari'ar musulunci game da ainihin wannan wata na al-Muharram. Wannan tabbataccen abu shi ne azumi kamar yadda na faɗi. Amma an samu wasu ƙirƙire-ƙirƙire na daga cikinsu shi ne abin da na gabatar. Wasu sun ƙaga hadisan ƙarya cewa wanda duk ya yalwata wa iyalan shi a ainihin wannan rana ta Ashura, Allah zai yalwata mishi a sauran shekara. Wannan hadisi babu shakka bai inganta ba. Fiye da shekara 1000 da ta wuce, al-Imam al-Hafiz ainihin Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Kitabul Mawdu'at ya tabbatar da cewa wannan hadisi hadisin ainihin ƙarya ne. Shaykhul Islam ibn Taymiya a cikin littafin shi Minhajus Sunnatin Nabawiyya da littafin shi ainihin wato dangane da abin nan koyi da sunna da kuma ainihin wajabcin gudun ainihin bid'a, iqtida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim, ya tabbatar da cewa maƙiya Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya ƙara mu yarda su ne suka kaji waɗannan hadisai, wai domin su ƴan Shi'a a wannan ranar suna ainihin baƙin ciki da bayyana damuwarsu. To sai aka samu wai wasu su kuma waɗanda suke ganin sun maida harka addini ta zama siyasa, dan haka tunda ƴan Shi'a na baƙin ciki a ranar, su kuma bari su ƙago abubuwa na farin ciki. To waɗannan baki ɗayansu da su da ƴan Shi'a babu shakka tafiyarsu guda sun kauce daga ainihin hanyar da take hanyar shari'a. Abin da yake hanyar shari'a shine tsayawa akan abin da yazo daga fiyayyen halitta, shine yin azumin tasu'a da ashura. Wannan ainihin sunna ce mustahabbiya, ba wajiba ba. Wanda ya samu dama ya yi, namiji ko mace, yaro ko babba, domin yazo a cikin hadisin Bukhari wata sahabiya mai suna Rubayya tace hatta ƴaƴansu ƙanana suna umarnin su da su rinka yin azumin tasu'a da ashura. In yaro ya zo zai yi kuka wajen la asari yayin wata dame shi, tace sai mu ɗauki ƴar bebi mu ba ƴaƴanmu su rinka wasa da ita don mu shagaltar da su, don su samu damar iya kai wannan azumin. Shi yasa azumin tasu'a da ashura shi ne abin da yake sunna a wannan watan, shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan. To amma bayyana baƙin ciki da koke-koke da zubar da jini da ƴan Shi'a suke a wannan ranar da zanga-zanga, wannan na daga cikin bid'a a cikin addinin musulunci. Domin a ƙa'ida ga duk wanda yake bin addinin Shi'a, in aka ce ranar Ashura ɗin nan ta yi, haramun ne ya yi azumi, kuma wajibi ne jinin shi ya zuba a ƙasa. Shi yasa a 1994 ko 1995 Ali Khomeini shugaban ƙasar Iran na wancan lokacin ya ba da fatawa akan yana roƙon ƴan Shi'a ƙasar Iran don Allah a wannan shekarar kar su yanka jikinsu da reza jini ya zuba a ƙasa. Amma duk wanda yake son jinin shi ya zuba, an buɗe ƙananan asibitoci wato clinic, ya je ya kai ainihin a tsuki koda sirinji guda na allura madadin ya zuba a ƙasa. Wasu ƴan Shi'a Iraniyawa sun yarda da wannan magana, wasu kuma ba su yarda da wannan magana ba. Wannan kam a hankali mutanenmu da muke bayyana musu aƙidodin Shi'a a ƙasar nan, a da suna cewa sharri muke wa Shi'a, a yanzu sun fara ganin da dama daga abubuwan da ainihin muke gaya musu. Na daga ciki shi ne in ranar Ashura ɗin nan ta yi, za ka ga ƴan Shi'a suna matuƙar bayyana baƙin cikinsu, in shi an cin shi ya kai shi an ci, zai iya sa reza ya yanka jikin shi nan take jini ya zuba a ƙasa. Wai in dai da gaske kana kaunar Husaini, to lallai wannan ranar to ka zubar da ainihin jininka kamar yadda ainihin jinin Husaini ya zuba. To shin jinin Annabi bai zuba ba a ranar yakin Uhud? Ya zuba. Idan da gaske kana kaunar Annabi Muhammad anan ma sai a ce ai ka yanki jininka ko jikinka jininka ya zuba kenan. In ko ba haka ba sai a ce baka kaunar Annabi kenan. Shi yasa kaunar Annabi ba ta bayyana da haka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To gaskiya malaman musulunci sun kawo fassarori da dama akan cewa mecece bid'a din nan. Amma na daga cikin fassara mafi inganci da su malaman musulunci suka kawo game da ainihin bid'a, da farko dai suka tabbatar da cewa ita ainihin kalmar bid'a a harshen Larabci ta samo asali ne daga ainihin wato kago abu, kirkiro sabon abu wanda ba a taba ganin shi ba ko ba a taba jin shi ba. Anan Qur'ani ya zo da kwatancen irin wannan kalma a inda Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ta ce wa jama'a ni ba sabo bane daga cikin manzanni. Kun ga a cikin wannan ayar sai Allah yake umarnin Annabi da cewa mutanen da ke zargin ka cewa ka zo da sabon addini, to ka ce musu kai ba sabo bane, ba kanka aka fara manzanci ba, ba kai ne mutumin farko da ka zo ka ce kai manzo bane. Ma'anar kalmar bid'a anan shine sabon abu, wato kalmar ta zo da ma'anarta ta Larabci. Wannan ita ce aya ta tara ta cikin suratul Ahqaf. Hakanan wannan ainihin aya, wannan kalma ta ainihin bid'a, Allah ya amfani da ita a inda yake zargin Reverend Fathers da fastoci na kristoci waɗanda suka kago ruhubaniyanci, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa rahbaniyata nibtada'uha, da kuma ruhubaniyanci wanda suka kago shi. Menene ruhubaniyanci? Shine zama babu aure. Zaka ga manya-manyan fastoci da manya-manyan Reverend Fathers da manya-manyan Reverend Sisters, hatta Papa Roma John Paul a yau ba shi da mata. Wannan irin ainihin rashin zama babu aure din nan, sai Allah ya ce ibtada'uha, sabon abu ne suka kirkiro shi. Ma katabnaha alaihim, Allah ya ce mu ba mu shar'anta musu ba. Fa ma ra'auha haqqa ra'ayatiha, don haka tunda kagowa suka yi sai suka kasa kiyaye abun yadda ya kamata su kiyaye. Sai mutum ya zauna a matsayin shi na Reverend Father ko ta zauna a matsayin ta na Reverend Sister, babu aure. Bayan tsawon lokaci in ta je te wani sabon Allah, in aka samu wani Reverend Father shi ma ya sabon Allah, wai sai su ce ya hanyar da za su bi Allah ya kankare musu zunubansu su ne su haɗu su yi zina. To wai in suka haɗu suka yi zina ɗin nan, to wai Allah ya kankare musu zunubansu kenan. Kaga anan fa ma ra'auha haqqa ra'ayatiha, sun kasa kiyaye wannan bid'a da suka kirkiro wa kansu yadda ya cancanta ainihin a kiyaye. Dama malamai haka suka ce duk sanda ka kago bid'a ba za ka iya kaiwa ba. Menene misalin wannan? Shine yau a ce daga nan Zaria in zaka tafi Kano ko Lagos ko Sokoto, kamata ya ka samu akwatinka ko jakarka, ka zuba kuɗi, ka zuba suturinka, ka zuba guzurinka, sai ka ɗauki guzurin nan ka iya tafiya da shi tasha lafiya ƙalau. Amma in ka ki ɗiban waɗannan abubuwan da suka cancanta su zama guziri, in ka je ka ɗibiya shi ka cika akwatinka da shi, na farko dai tukuna ya shi cike da akwatinka ba za ka iya ɗaukan shi zuwa tasha ba. Ko kuma da ka iya ɗaukan shi ka kai shi tasha, ka je kana haki a inda in ka isa garin da kake nufin ka tafi ba abin da zai tsinana maka. Misalin bid'a kenan. Ga nauyin banza in ma ka iya kaiwa, in kuma ta gagara ka kasa kaiwa, to in har ka kai din sai zan ka kai amma abin da ba zai iya amfanar da kai ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To wannan ma'anar kalmar bid'a kenan a harshen Larabci, wato in the literal meaning. Menene ma'anar bid'a? Shine sabon abu ko abin da ba a taba jin shi ba ko ba a taba ganin shi ba. Amma malamai suka ce a cikin shari'ar musulunci bid'a ita ce at-tariqatul mukhtara'a fid din tudahi shari'ata, bid'a ita ce wani abu da aka kago shi aka kawo shi cikin addini, wanda in ka dube shi sai kaga yayi kama da addini, sannan wannan abu yana karo da shari'ar musulunci. Yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah, kuma wanda ya kirkiro wannan abun ya kirkiro shi ne da nufin cewa yana neman kusanci zuwa ga Allah. Walam yaqum ala sihhatiha dalilun shar'iyyun sahihun aslan aw wasfa, sannan a shar'ance a nemi dalili akan ingancin wannan abun da mutum ya kirkiro. Me asalin shi, me dalili akan siffanta shi, sai ya zan babu dalili akan haka, to wannan shi ake kira bid'a. Kaga da wannan fassara wadda yake, in ka je ka duba littafin al-Ittisam na al-Imam Shatibi a cikin juz'in farko shafi na 37, zaka ga bayani insha Allah akai. Zamu fitar daga rigingimun da ake akan shin menene bid'a. In wani ya dube ka sai ya ce a to ai radion dake gabanka ma bid'a ne, a radio ba bid'a bane. Sai ya ce ai mota ma bid'a ce, ai jirgin sama ma bid'a ne. A'a, bid'a ita ce abin da aka kirkiro aka kawo shi cikin addini, wanda ya kirkiro shi yana nufin in yayi wannan abu za a bashi lada a musulunci. Shin yanzu wanda ya kirkiro radio yana nufin ya kawo wani abu a cikin addini ne wanda yake sa ran za a bashi lada? Wanda ya kirkiro radio ya kirkiro kayan aikin rayuwa ne. Haka nan manomi da yake amfani da fatanya, haka mace da ke amfani da tsuntsiya a ɗakin ta wajen shara, waɗannan kayan aiki ake kiransu, ba a kiransu bid'a. Abin da ake kira bid'a shine ka shigo cikin addinin Allah da wani abu a tambaye ka me dalili, babu, me asali, babu, da me ka dogara, babu, kuma ka ce wannan abun in an yi shi ana sa ran za a bada lada, sai a ce to wannan shine bid'a. To kun ga daga wannan za mu gane ashe ma'anar bid'a tana da fadi fiye da wadda wasu suka bata. An samu kuskure musamman a ƙasar nan, wasu suna ganin in aka ce bid'a to kaɗa-kaɗa da rairaye, don haka da an ce ai wani ɗan bid'a ne sai a rinka tunanin ai yana da son shagali ai ta kaɗa-kaɗe da rairaye. A'a, kaɗa-kaɗe da rairaye ba a kiransu bid'a a cikin tsarin shari'ar addinin musulunci. Waɗannan ana kiransu fajirci ne ko kuma fasikanci, wato saɓon Allah. Domin wancan da ya kaɗa jitarshi ko wanda ke kaɗa molo ko mai yin disco ko music, ai ba yana yi ne da nufin cewa ya kawo abu cikin addini ba. Kiɗan da ake kiran shi bid'a a cikin addinin musulunci shine kiɗan mandiri. Domin mai kaɗa mandiri cewa yake gangar ma ta Allah ce, kuma in ya buga yana da lada na musamman a kai. Don haka malamai suka bada fatawa akan cewa to kaɗa mandiri bid'a ne, wanda duk ya kaɗa mandiri sai ya tuba. Shehu Usmanu ku a cikin littafin shi mai suna Nurul Albab cewa yayi mutumin da ya kaɗa mandiri ya karanta Alkur'ani yayin kaɗa mandiri din, to wannan mutum ya zama kafiri. Yace hukuncen musulunci ba su gudana a kai shi. Abin da ya rage kadai a tsaye mishi da hukuncin wanda ya ridda a musulunci. A cikin littafin Al-Madkhal na Al-Imam Ibn Al-Hajj Al-Maliki, wanda wannan mai littafi ya rufe yau kwatankwacin shekaru 800 da suka gabata, yace masallacin duk da aka kada mandiri a cikin shi, in an yi sallah a cikin shi Allah bai karba ba har sai an rushe masallacin, an kwashe kasar da masallacin yake gine, an kawo an dandade masallacin da wata ƙasa, an kawo wata ƙasar an gina, tabarmin da sauransu sai an kwashe su an zubar, an kawo sababbi, sannan ai sallah Allah ya karba. Wannan magana tana cikin littafin Al-Madkhal na Al-Imam Ibn Al-Hajj Al-Maliki, wanda littafin Ibn Al-Hajj sanannen littafi ne a ƙasar nan, domin shi ne babban littafin da Shehu Usmanu ɗan Fodiyo ya fi yin wa'azi, ya fi kuma kafa hujja da shi a cikin littafin shi mai suna Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a. Shi yasa kamar music, disco da kalangu da sauransu, waɗannan sunansu fasikanci, ko kuma a faɗa da Hausar ƴan zamani a ce iskanci. Amma a shari'ar musulunci to kiɗa irin na mandiri wanda ake kiɗa ana kiran sunan Allah ko sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko ana wasu zikirori, ko kuma ana karatun Alkur'ani, to wannan shine ake kira ainihin da cewa bid'a. Domin abin takaici, masu kaɗa mandiri har cewa mandiri suke gangar Allah, cewa suke gangar Allah, wai mandiri ganga Allah ne, Allah ya kiyaye. to a kashin gaskiya saboda Allah wannan ita ce ingantacciyar ma'ana ainihin ta kalmar bid'a, cewa bid'a abinda aka kirkiro shi aka kawo shi addini da nufin cewa wannan abun alheri ne ana fatan a samu lada akai. In muka koma bangare na biyu na abubuwan da muka ce za mu tattauna akai a wannan daren, domin waɗannan matsaloli a kashin gaskiya saboda Allah za mu ɗauke su ne a gurguje a gurguje, saboda za mu samu ainihin cikakken lokaci in Allah ya so, wanda muke fatar mu bayar da dama domin karanta ainihin tambayoyin masu tambayoyi. Musamman wannan dare shi ne daren farko da muka taɓa yin wa'azi a ainihin muciya. Ta iya aka ce to duk da me kuke so albani a muciya, a da karatu ake, da duk karatun da ake karatun aji ake ko karatun masallaci, amma a share fili to yau ce ranar farko da albani ya fara wa'azi a muciya. Kuma dama ka'ida ita ce sai an karantar da mutane sannan za a zo a yi musu wa'azi, domin wa'azi tunasarwa ne. Bai yiwuwa ka tuna wa mutum abin da bai sani ba. Allah madaukakin sarki ya ce fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ka fadakar ko kai wa'azi domin wa'azi yana ainihin amfanar da mu'minai. Mas'alan mu ta gaba ita ce ma hiya asbabul ibtida'i fid-din, waɗanne abubuwa ne suke sabbaba bid'a a cikin addini, menene ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci, yaya za a yi mutum yana musulmi yana ainihin sallah yana salati amma kuma ya je ya kirkiro wani abu a matsayin ƙari ko kuma ya rage wani abu wanda shari'ar musulunci ta kawo shi. To a kashin gaskiya saboda Allah dalilan da ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci suna da yawa, ba za su ainihin iya kirguwa ba. Sai dai abinda muke cewa shine, idan ka tsaya ka dubi wata aya da Allah madaukakin sarki yake magana dangane da tsayuwa ta ainihin addinin musulunci, zaka fahimci cewa fassarar da annabi ya mata tana nuna cewa babu shakka hanyoyin da bid'o'i suke shigowa cikin musulunci suna da yawa yadda ba za su iya kirguwa ba. Wannan aya ita ce inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah madaukakin sarki yace ka gaya wa al'umma cewa wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiyar hanya, dan haka ku bi ta dodar, kar ku sake ku bi wasu hanyoyi daban. In kuka bi hanyoyin da ba na Allah ba, hanyoyin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, sai su raba ku da ainihin bin hanyar Allah. Anan ne aka samu al-Imam Ahmad da al-Imam Ibn Hibban suka ruwaito ingantaccen hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara mishi yarda. Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ja mana wani layi a ƙasa, haka yayi mana zane a ƙasa. Da ya ja wannan layi sai ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya, dan haka ku bi wannan hanya. Abdullahi yace sai annabi yayi wasu zanunnuka dama da hagu game da ainihin wannan dogon zane. Sai annabi yace wannan hanya miƙaƙƙiya ita ce hanyar Allah kwaya daya addinin musulunci. Yace to a gefen ta dama da hagu akwai wasu hanyoyi daban-daban, akan kowace hanya akwai sheɗani yana kiran mutane zuwa ga ainihin bata. In an ce sheɗani anan, kar kwakwalwarka ta fara tunanin sheɗanin aljani ko kuma iblis kadai, a'a, masu da'awa zuwa ga bata sun karkasu karkasuwa masu yawa. Akwai sheɗanin mutane, akwai sheɗanin aljanu, ga sunan halittu daban-daban waɗanda suke kira zuwa ga ainihin bata. Don haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan hadisi yake mana ishara, ashe hanyoyin kirkiro bid'a da hanyoyin raba mutane da tsantsar addinin da annabi ya zo da shi, to waɗannan irin hanyoyi suna da yawa, ba za su lissafu ba. To a ƙarƙashin haka abu ne mai wahala ka iya cewa dalilai guda biyar ko guda goma ko guda hamsin ko ɗari su ne ainihin wato suke kawo bid'a, amma sai dai ka yi gamammiyar magana akan cewa abubuwan da ke kawo bid'a a musulunci suna da yawa, amma in aka koma aka tattace guri za a gane cewa kaiwa da komowar abubuwan da ke kawo bid'a to suna komawa ta bangare biyu ne rak. Bangare na farko kuwa shine az-ziyadatu fi ad-dini qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan bi isbati ma lam yadhkurhu Allah wa rasuluhu min umuri ad-dini. Kari ko rage game da ainihin magana ko aiki ko wata aqida ta hanyar tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki bai tabbatar ba, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tabbatar ba na daga al'amuran addini. Waɗannan suna daga cikin hanya ta farko wadda bid'a take samun shigowa, shine shari'ar musulunci ta ce kaza, kai kuma in ka zo sai ka ƙara. Misali, shari'ar musulunci ta ce in an idar da sallah ayi tasbihi 33, takbiri 33, tahmidi 33, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa daya. Shine in ka hada 33 so 3 zai zama 99. Ga kuma wannan zikiri na la ilaha illa Allah guda daya zai zama kafa 100. Kai da ka tashi sai ka je sai kai cikin ainihin wannan zikiri kafa 1000. Madadin shari'a ta ce kai kafa 100 sai kai kafa 1000. Karamin misali ma sai ka je sai kai kafa 101. Ka ƙara ƙwaya ɗaya ta irin wannan hanyar bid'a tana shigowa. Shine ƙari akan umarnin da shari'ar musulunci ta yi. Sannan wannan ƙari zai iya faruwa ta hanyar aiki kamar yadda na faɗi, ko ta hanyar magana, ko kuma ta hanyar ainihin wato aqida. Ka je ka ƙirƙiro wa mutane wani abu wanda yake na aqida ne, wanda da za a neme ka ina yake a Qur'ani ko hadisi, babu, sai ka ce kawai ra'ayinka ne ko fahimtarka. Wannan na daga cikin hanyoyin da bid'a ainihin take zuwa. Bangare na biyu na hanyoyin da bid'a take samun mashiga shine an-naqsu minhu bi nafi ba'd ma zakarahu Allah ta'ala wa rasuluhu aw ihmaluhu bi ta'wil al-batil wa tamyih al-kadhib aw darb ba'dahu bi ba'd wa tawassul bi dhalika ila tarki ma yuradu tarkuhu minhu. Mutum ya ainihin yi ragi akan abin da shari'ar musulunci ce umarni. Shari'ar musulunci ta ce ai sallah azhar raka'a 4, sai ka je kai sallah azhar raka'a 3. A tambaye ka ina dalili Qur'ani ko hadisi, ka ce babu. Me yasa kai haka? Sai ka ce kai fahimta ka kenan, ra'ayinka kenan. Wannan na daga cikin hanyar da shari'ar musulunci take ainihin wato fada da isa, domin wannan hanyar bid'a tana samun ainihin shigowa ta cikin ta. Shine rage wa Allah abin da ya faɗa a Qur'ani, ko kuma rage wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faɗi a cikin hadisi, ko kuma ka murde ma'anar abin da Allah ya faɗi ko abin da Annabi ya faɗi, sai kai ta'awili ka kauda ma'anar domin ka samu gina wata ƙarya da ainihin kake so kai akan haka. Waɗannan na daga cikin hanyoyin da ainihin bid'a take samun shigowa a cikin addini. To anan ne sai malamai suka ce idan ka ainihin dubi waɗannan manyan rukunai guda biyu, za ka ga cewa su waɗannan rukunan, to ga wasu abubuwa guda biyar waɗanda za su fassara su. Abubuwan nan guda biyu su ke taimakawa bid'a ta ainihin samu saɗaɗowa ta shigo, shine ragi ko kuma ƙari a cikin addini. To abu na farko daga cikin abubuwa biyar da ke taimakawa waɗancan abubuwa ƙarfafuwa a cikin addini su ne alqawlu fi ad-dini bighairi ilmin wa qabulu dhalika min qa'ilihi aw mumarasatu al-jahili li umuri al-fatwa wa at-ta'lim wa qabulu dhalika minhu. Magana a cikin addini da ra'ayi da jahilci da san zuciya da cewa a gani na ko ni a fahimta ta, wannan tana kawo ainihin bid'a a cikin addinin musulunci. Abin mamaki ka duba, idan aka ce rikici ya taso a ƙasar nan game da ainihin harkar da ta shafi takin zamani, sai ka ga ba za a je a nemo minista na ainihin shari'a a ce zo yi magana ba, sai a je a nemo ministan harkar noma, ministan aikin gona, shi zai zo yi magana akan takin zamani. idan rikici ya taso wa gwamnati game da ma'aikatar kuɗi, sai kaga ba za a je a nemo ministan aikin gona ba. Wa ake nemowa? Sai a je sai a nemo ainihin ministan da ya shafi harkar kuɗi, sai a bashi dama shi zai magana a kai. Amma dubi abin takeici da mamaki, idan mas'ala ta taso dangane da abin da yake da alaka game da addini, sai kaga kowa ya buɗe bakin shi. Abin mamakin shi ne sai ainihin kaga kowa ya buɗe baki ya ce zai magana dangane da addini. Wannan wallahi yana daga abin da ke haddasar da fitina a ƙasar nan. Yanzu misali, babbar sallah da ta wuce ko ƙaramar sallah da ta wuce, akwai wata matsala da ta taso a ƙasar nan. Ita ce aka samu wasu malamai a garin Sokoto suka danna doki suka yanka suka ci. To wannan matsala ta addini ce, ta ilimi ce. Idan ka tashi za ka yi magana a kai, da abin da ya kamata shi ne sai ka auna ka ga shin kai malami ne. Ka fara auna wannan tukuna, kai malami ne, ka yi karatu a cikin addini? Sannan in ka yi karatu a cikin addinin Musulunci, ka taɓa karanta wani abu game da matsalar nan a ilmance? To shari'a ta baka izini kai magana. A'a, amma tun farko sai ka auna ka ga kai fa ba malami ba ne, kai ma'aikacin gwamnati ne, ko kai manomi ne, ko kai ɗan siyasa ne, ko sarkin gargajiya ne kai. To a shari'ar Musulunci bai halatta ka buɗe baki kai magana ba, sai ka ja baki kai shi. Sai a ce a nemo ina malamai da suka san wannan harka su yi magana a kai. Bari haka kawai da Allah. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Wannan shine abin da yake wajibi ainihin a cikin addinin Musulunci. Idan muka gane wannan da kyau, to sai mu ga wannan rashin bin wannan ka'idar ita ke haddasar da ainihin wato bid'a a cikin addinin Musulunci, ko kuma tana daga cikin abubuwan da ko kuma matakan da ke kawo bid'a a cikin addini. Shine magana a cikin addini ba tare da ainihin ilimi ba. Yanzu misali, a ce ɗanka ya je ya yi karatun boko, amma ya je ya karanta political science ne, ko ya je ya karanta law, ko ya je ya karanta business admin, ko public admin, ko kuma accountant ne ya karanta account. Ranar da ya zama kai ɗin nan kana da wata larura da za a yi maka aiki a asibiti, za a yi maka operation, za a yi maka tiyata, shin saboda ɗanka ya yi boko kaɗai kuma ‘yan boko ne suke yin aiki a asibiti, sai ka ce ɗanka ya kwantar da kai a ɗakinka ya feɗe ka? Zai iya yiwuwa? Ba zai yiwu ba ko? Amma ‘yan karatun boko ne ya yi, yadda wancan ainihin likita yake da digiri, shi ma ɗanka yana da digiri, amma ba harkar shi ba ce. To haka a cikin addinin Musulunci, kai abin da ka je ka karanta, fiqhu ka je ka karanta, sai aka zo ana magana akan hadisi, bai halatta ka buɗe baki kai magana ba. Ƙwararre ne kai a karatun Alƙur'ani, sai aka zo ana magana akan harshen Larabci, bai halatta kai magana ba. Allahumma sai in ka sani, in ko baka sani ba, fakkaca bakinka kai shiru, shine zaman lafiya gare ka. To amma sai mutane suke neman su maida addinin Musulunci ya zama siyasa, duk sanda wata mas'ala ta taso ta addini, shikenan kawai mallan kai ma buɗe baki kai magana. Shi wani lokacin sai ya tunani ya ce, anya jama'a ban fa sani ba fa. Sai ya ce, haba da Allah malam, wani ma yi magana balle ka yi jawabi mana da Allah. To wallahi abun ba siyasa ba ce, kuma abun ba kamfen ba ne. A nan ne aka bada labarin wani dattijo da yake daɗa, malami ne shi ɗan, amma uban jahili ne. Ɗan yakan zauna yana ainihin amsa fatawoyi, ala gafata malam ina hukuncin kaza kaza, ina hukuncin kaza kaza. Rannan sai malamin tafiya ta kama shi, sai ya ce wa baban shi, to baba ka zo ka zauna kujera ta mana duk tambayar da aka yi maka ka rinka ansawa. Sai shi uban ya ga anya ba za ta yiwu ba, ya zan yi in zauna kujerar ka ni ba malami ba? Sai ya ce a ai abin mai sauki ne, bari in koya maka dabara. Duk tambayar da aka yi maka to ka ce fil mas'alati qawlan, a ƙarƙashin matsala akwai magana biyu, wasu sun ce halal, wasu sun ce haram. To shikenan, dattijo ya karfin hali, dan karfin hali ne tunda shi ya san kujera tafi karfin shi, yazo ya zauna. Haka ramaka Allah, ina hukuncin kaza? Sai ce fil mas'alati qawlan, mas'alar dai magana biyu ce. Wasu sun ce eh, wasu sun ce a'a. Hala gafata mala ane wa kaza zaka, sai ce eh, wasu sun ce eh, wasu sun ce a'a. Hala gafata mala ya halatta a ci doki, eh, wasu sun ce eh, wasu sun ce a'a. Mala yana ta bada fatawa. Can sai wani ya gane anya, mutumin nan laliban daji yake da kaike, sai ce inni as'alu shaykh. Hala gafata mala ina da tambaya. Sai ce afillahi shak, akwai shakka game da Allah? Sai ce fil mas'alati qawlan, sai ce akwai magana biyu akan matsalar. Daga nan sai asirin shi, to na aka gane da kai yake magana. Jama'a mun gane wannan da kyau. To duk abin da ka san baka da ilimi akai, abin da yafi zaman lafiya, in aka ce ina hukuncin ka, zaka ce baka sani ba. Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, na daga cikin limaman fiqhun musulunci wanda musulunci ke alfahari da su. Amma tun daga kasar Yaman, asalin garin da aka haifi iyayen shi da kakannin shi kenan, aka nado wakilai suka taho wurin shi da tambayoyi guda 40. Aka ce akramakallahu, mutanen kasar mu ne suka ce mu wakilan su ne gare ka, muna da tambayoyi ne guda 40, ka amsa mana mu je mu gaya musu. Imam Malik, me kaza yace kaza, me kaza yace kaza, ya amsa musu tambayoyi kwaya uku rak, saura guda 37, duk wanda aka zo tun daga ta hudu har ta 40, sai ce ban sani ba. Da aka gama aka ce akramakallahu, kamar ka Imamu Malik da duk duniya ake jin irinka, mu zo mu tambaye ka, kace baka sani ba, to yanzu wurin wa za a je? Yace ab, kai kana ga abun kunya ne? In abun kunya ne, ka je ka tambaya, ka gaya wa danka, danka kace ya gaya wa jikanka, jikanka ya gaya wa tattaba kunnanka, har duniya ta tashi kuyi ta tseguni. Kuna cewa sa'altu malikan fa qala malikul la adil, na tambayi maliku, maliku ya ce ban sani ba, indai abun kunya ne ka je ka faɗa. Yace in ba da amsa da jahilci in hallaka, ba zan iya ɗaukar wannan hallakar ba, amma zan iya ɗaukar kunya. In kunya ce a tambaye ni in ce ban sani ba, to zan iya ɗaukar wannan kunya, amma ba zan iya ɗaukar azabar lahira ba. To jama'an musulmi, magana a cikin addini da ka ba tare da ilimi ba, wallahi ba abin da za ta sababar sai rikici, sai ainihin fitina, sai kuma ta kawo bid'a wadda yake za a rasa yadda za a yi da ita. A nan ne Allah yake cewa faman azlama mimman iftara ala Allahi kaziban liyudhilla an-nasa bighairi ilmin, wane ne yafi zalunci fiye da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ba dan komai ba, dan ya batar da mutane da ainihin wato jahilci? Ma'ana daga cikin waɗanda ke kirkira ƙarya su danganta wa Allah, babu ba ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasatu shayatin. Al-Imam Shafi'i yace kullul ulumi siwa al-Qur'ani mushtagila, duk wani ilimi a duniya inda ba al-Qur'ani bane bata lokaci ne, sai yace illa al-hadith, sai kuma hadisi, wa illa al-fiqh fi ad-din, sai kuma koyan fiqh a addini. In dai ba waɗannan abubuwa uku zaka tsaya ba, duk abin da zaka yi a duniya kana bata lokacin ka ne. Sai yace kuma ilimi shine a ce qala haddathana, a ce wane ya ba mu labari? Daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jama'a mun gane wannan da kyau ku. Al-Imam Ibn al-Qayyim shi ma haka ya fadi, yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'i faqih. Yace ilimi shine a ce Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai sun ce, yace babu laifi. Yace amma in aka ce Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai kaza sun ce, in har ka sake kace malam wane ya ce, sai a ce kai wauta, kai sakarci. Dan haka jama'ar musulmi mu sani, magana da jahilci a cikin addini, ko kuma jahili ya kutsa yana ainihin fatawa, ko yana karantar da addini, wannan yana sababar da ainihin bid'a a cikin addini. Me yiwa kai mamaki ya za a yi jahili ya karantar? Malamai suka ce ai jahili iri biyu ne, akwai jahili murakkabi, akwai jahili basiti. Jahili murakkabi shine wanda ya fara koyan karatu bai kware ba ya daina, dan haka ya dan iya tada baki sama sama, amma an karatu ya zurfi za a kai shi a baro shi. Jahili basiti kuma shine tantirin jahilin da bai san da dama ake rubutun Arabiya ko da Hausa ba, da kafa ake ko da hannu rubutun dama yake bi ko hagu yake bi to wannan shi yake kira ma'ana wannan kwandan jahilci kenan da shi da turmi ba su da bambanci jama'a mun gane wannan da kyau ko to in aka samu wanda ya fara karatu bai wadace shi ba bai goge a cikin ilimi ba bai zama minan rasikhina fil ilmi wadanda kafarsu ta dire a cikin ilimi ba in yazo ya shiga mas'alar karantawa ko wa'azi babu abin da zai biyo baya ainihin sai ta hadisi bid'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to anan ne nake son kasancewa jahilci da ake magana jahilci iri-iri kamar yadda ainihin mai littafin at-ta'lim yace ainihin wato hauka iri-iri ne tarumul izza thumma tanamu layla yace kana son girma amma ka kwana bacci misali kana son ka tsaya takara ko kana son ka zama malam mai wa'azi ko kana son ka zama injiniya ko kana son ka zama likita ko kana son ka samu sarauta kuma ka fara bacci tun magariba har sai asalatin ai ba girma duk abin da kake nema da daddare zaka tashi kana nema jama'a mun gane wannan da kyau ku yan siyasa ba ku ganin suna kwana campaign a kwana ana meeting mai koyan karatu ba ku gani yana kwana karatu to shine mallam yace kana neman girma kuma ka kwana bacci sai yace wal jununu fununu hauka fanni ne kai kuma fannin da ka dauka kenan jama'a mun gane wannan da kyau to jahilci iri-iri ne amma surar jahilci anan da muke magana tana bayyana ne a bangarori guda biyu manya bangare na farko shine al-jahlu bi asalibil lugha aw tajahuliha mutum ya zan bai kware game da larabci ba idan kana son kai magana a cikin addinin musulunci babu shakka dole ka je ka samu gogewa kyakkyawar gogewa a cikin larabci kaje ka koyi ilimin nahau kaje ka koyi ilimin sarf kaje ka koyi balaga kaje ka koyi adab kaje ka kware game da harkar larabci kuma ya zan baka jin kunya sanda kaje koyin ilimi domin jin kunya a wajen koyin ilimi tana rage maka koyin ilimi din akan haka Aisha ta ce madalla da irin matan Madina kunya bata hana su neman karatu wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah nazo ka koya min wankan haila shi kanshi manzon Allah sai da ya ji kunya ya kau da kai yace subhanallahi kije ki samu ruwa da abin nan turare da auduga kije ki wanka ta tsahari tafi isauri tace kaifa atatahhar yaya zan yi manzo Allah yace tafahari subhanallahi kije ki subhanallahi tafi Aisha ta janye hannunta tace ki da Allah zo nan zaki wa mata abun kunya yace ai yana nufin ne kije ki wanka ki wanke jikinki fas sai ki sa auduga ki dangwalo turare duk inda jini ya taba miki din nan sai ki biki shashafa mishi wannan turare saboda karnin jinin haila wanki da ruwa baya tafiyar da shi abin da yake nufi kenan amma ita bata ji kunya ba dan haka matan Madina suka samu karatu Ummu Sulaimin uwar Anas tazo tace ya manzon Allah ka san Allah baya jin kunya game da fadin gaskiya yanzu nan umma ta taimaka farki namiji na kwanciya da ita in ta ainihin yi mafarki ta tashi za ta yi wankan janaba manzon Allah yake eh amma in ta gama ni Ummu Salama mata Annabi tana tsaye a wurin ita za ta yi tambaya akan tambayar waccan amma sai da ta ji kunya ta rufe idanta tace ya manzon Allah yanzu nan hammace tana mafarki namiji yana ainihin wato saduwa da ita har ta fitar da mani manzo Allah yake ce kin ganki in ba mace tana mafarki tana fitar da mani ba ya ake daye kama da ita ma'ana wannan yana tabbatar da cewa zai iya yiwa mace ta kwanta bacci ta mafarki da namiji na saduwa da ita amma wanka ba zai wajaba akan ta ba sai in ta yi mafarkin mani ya zuba in ta tashi ta ga da mani a jikinta shikenan in ba mani babu wanka a jikinta to sai Annabi ya fitar mata da wani fiqhu anan biological fiqhu ya fitar mata da wani fiqhu a biological ce shine yace taya ake daye kama da uwar shi inda mace ba ta da mani sai malamai suka ce kaga anan shi Annabi dama karatun kadan yake fadi ku kuma ku shiga dakin bincike ku yi ta bincike library ne laboratory ne kuje ku yi ta bincike sai aka ce duk sanda ainihin wato mace suka sadu da mijinta in ita ce ta riga namiji fitar da mani to sai ya zama in Allah ya kaddara za a samu da a wannan haihuwar to dan sai ya zama mace saboda uwar ce ta fara fitar da mani idan maniyin namijin ya zan ya fi yawa fiye da na mace a yayin da shi mijin ya fitar sai ya zama dan sai ya zama yayi kama da shi uban kenan ma'ana sirrin yadda da yake kama da uban shi kenan abinda Annabi yake nunawa a cikin wannan fiqhun nashi sallallahu alaihi wasallama shine in kaga an tashi haihuwa an haifi mace, wato a wajen saduwar da aka samu cikin wannan ya, to uwace ta fara inzali, uwar ta fara fidda mani. In kaga dan ne kama da ainihin uwar, ko yatte kama da uwar, to maniyin da uwar ta fitar ko maniyin da uban ya fitar shi yafi yawa, ma'ana kaman nan tana nuni akan cewa quantity yawa na maniyin wane shi yafi yawa, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To anan abin da nake nuna mana shi, rashin sanin larabci yana haifar da bid'a a cikin addini, domin larabci shine harshen da alqur'ani ya sauka da shi. To abin da kai ci da mamaki, mafi yawancin mutane ba sa dagewa akan larabci a yanzu. Yanzu in ka hadu da abokinka kai mishi sallama, assalamu alaikum, in ka ce sabahun nur, kaifa asbahat, sai kaga ane maka dariya, ana chaskurege, wai su ustazai, ane muku tsiya, wai yanzu wa yake larabci, wai waɗannan ƙauyawa ne, badiyar ra'ayi, masu ra'ayi ne na gidadanci, they are uncivilized, kansu bai waye ba. To wannan ina fatar al'ummar musulunci tunaninmu ya dawo akan cewa raba mu da harshen larabci shine raba mu da alqur'ani. Don haka kaga bature da ya tashi a cikin karatun boko, bature sai ya ce dole ne sai ka ci English, sannan za a dauke ka course din da kake so kai. Kana so ka je ka karanta public admin ne, business admin kake so ka karanta, me kake so ka karanta, aka ce sai ka ci English, domin in baka iya turanci ba, laccar da za a yi maka, rubutun da za a yi maka, karatun da za a koyar da kai da turanci ne, in baka jin turanci baka iya rubuta shi, yaushe za a yi harka da kai kenan. To haka alqur'ani, matukar kana son ka fahimci alqur'ani, ka karanta alqur'ani karatu daidai, wallahi sai ka je ka koyi nahwu. Ya ake a iya gane wane shine fa'ili, wane shine maf'ulu bihi, wannan shine subject of the sentence, wannan shine object of the sentence, wannan preposition ne, wannan pronoun ne, wannan verb ne, wannan nahwu, wannan sarf, ka gane wannan shine fa'ili, wannan maf'ulu bihi, wannan shine kaza, wallahi dole sai ka je ka kware akan harshen larabci. Shi yasa matasa, ƴan mata, dattawa ne, matan aure, wallahi kowa yaje a fara koya mishi larabci tun daga alifun ba'un har ka je ka kware. Kar ka ce to ai mu bakaken fata ne, tikari ne, ba za mu iya ba, ƙarya ne, dan fodiyo ma ai bakin fata ne, malam Abdullahi Gwandu bakin fata ne, amma malam Abdullahi Gwandu sai da kwarewa ta kai mishi kanin Shehu Usmanu, da kwarewa ta kai mishi a harshen larabci har waka yake yi, waka yana kallon hulaka sai maka waka kai da hulaka da larabci, ba da fillanci ba misali. Dan haka aka samu wani babarbare, wata ran ya zo makarantar Shehu Dan Hodiyo. Dan Hodiyo ya fara karantar da al'umma lokacin ba su san addini ba, dan haka a yamutsa ake, da maza da mata ake zama wuri daya. To wannan babarbare da ya zo ya gani sai ran shi ya baci, da ya koma Maiduguri sai ya rubuto takarda zuwa ga Dan Hodiyo, amma da waƙe da larabci. Ya yabi Dan Hodiyo akan yadda yake kokarin karantar da jama'a, amma kuma sai kace-kace da Dan Hodiyo a ƙarshen wannan takarda tashi, game da irin yadda Shehu Dan Hodiyo yake ainihin hada maza da mata a makarantar shi. Da Dan Hodiyo ya karanta sai mika malam Abdullahi Gwandu kanin shi, yace to ku ne kuka kware game da larabci, sai ka bashi ansa. Malam Abdullahi yana gama karanta takardar wannan mutum, nan da nan shi ma sai ya dau tashi takardar sai hau, ya ayyuha zal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna, haka sai da ya mishi wajen baiti 27. Ya kai wannan da ka zo ka nema na nasiha, yace Allah ya saka maka da alheri, mun ji abin da kace, amma kai ma ka ji abin da zamu ce. Ye mishi bayani tsaf, yace mun samu kasan ne a rikici, in ma kace a zo wa'azi ba a zuwa. Daga baya suka fara zuwa wa'azin, wannan ya dawo gona, wannan ta dawo gidan biki, sai su zo su haɗu. To in kace su rabu sai su tashi su baka wuri, yace dan haka sai muka ce su cuɗe din in an ji wa'azin wata ran a gyara. Yace uzurin mu kenan. Jama'a musulmi mun ji yadda ake da'awa ku. To harshen larabci din nan jama'a, idan ba mu kware game da harshen larabci ba, wallahi ba za mu fahimci alqur'ani. Shi yasa sai kaga an karanta aya alqur'ani sai kaga mutun yayi shiru, sai kaga a ce a zamanin sahabbai an karanta aya alqur'ani sai kaji sahabi ya fashe da kuka. Me yasa? Yana jin abin da ake fadi, yana jin abin da ake fadi. Yanzu kamar yaran mu samari da ke son waƙoƙin India da music da sauransu, inda sun san hakikanin abubuwan da ake faɗi cikin waƙoƙin nan ba za su so su ji ba, domin da dama daga cikin waƙoƙin zagin su ake baƙaƙen fata, zagin musulunci ake. To amma rashin iya wannan harshen sai ya haifa musu da soyayyar waƙen. A ƙashin gaskiya wajibi ne musulmi su ƙware game da harshen Larabci. To rashin iya Larabci yana ainihin jawo bid'a, ko kuma ka iya Larabci amma saboda son zuciya, in ka zo fassara sai ka sa ainihin son zuciya, sai kai fassara ainihin ta son zuciya, duk waɗannan abubuwa baki ɗaya suna ainihin kawo bid'a a cikin addinin musulunci. Amma bari mu buga mana misalin rashin iya Larabci, hadarin da ya jawo mana a ƙasar nan, wanda wannan misalin da zan yi kusan kowa da ke nan zaune, in bai san an taɓa yin haka a ƙasar nan ba, to ya ji labari ko wurin mai gidan shi ko wurin dattawan anguwarsu. Wannan matsala ita ce sadakar budurwa da ake yi. Shahararren abu ne a ƙasar Hausa. A da in mutum ya haifi ya gari na wayewa, ran da zai ɗaura mata aure sai a ɗaura mata aure da Muhammadu, wai saboda sunan din namiji, wai din namiji wai sunan shi Muhammadu, haka Bahaushe ya ce. Don haka ɗaura aure Allahumma salli ala ala Muhammadin, shikenan sai a ɗaura aure akan Muhammadu. To in dare yayi za a tafi kai ta gidan miji, me yiwa wanda ake so a ba sunan shi Ahmad, sai a je a ba Ahmad. In Ahmad ya karba shikenan, amma fa ka gaba da sunan Ahmad aka daura auren. In Ahmad bai karba ba sai a wuce gidan su Ibrahim. Assalamu alaikum baban Ibrahim ga mata an kawo Ibrahim. In yace ba mu so, sai a ce to a wuce gidan su Iro. Sai ai ta yawo, to assalamu alaikum. To kuma ba za ku karba ba, ƙarshe sai a je sai Yunusa ya karba. Da wa aka daura auren? Da Muhammadu, amma an ba Yunusa. Kaga babu aure. To amma menene ya ja ake wannan bid'ar a da? Shine rashin sanin Larabci ne yasa aka karanta wani hadisin Annabi aka fassara shi da kuskure. Akwai sahihin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya. Idan mutun ya mutu, duk ayyukan shi da ya saba yi yana samun lada sun tsaya cik, sai dai aiki guda uku. Ta hanya uku kadai in ka mutu zaka samu lada. Yasa sai ka karkada kunnanka da kyau ka ji. Abu na farko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace illa min sadaqatin jariyati. Sai ta hanyar sadaka ne gudana. Ka gina masallaci ko makaranta ko wani wurin alheri, asibiti ne zaka gina, library ne ɗakin karatu, ko kuwa zaka ainihin wato yi wata rijiya ne, ko wani famfo zaka kafa wanda za a ci gaba da amfani da wannan abu, to ko ka mutu lada zai ci gaba da gudana a kai. Wannan ita ake kira sadaqatun jariyatun, sadaka mai gudana. Sai Annabi ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilimi da za a rinka amfanuwa da shi, kamar ka rubuta littafi ya zanko bayan rayuwarka ana karantawa, ko ka fadi a kaset ya zanko bayan rayuwarka ana saurare, ko kuma ka yi wa ilimi wata harka wadda za a rinka amfanuwa da shi ko da bayan rayuwarka. Sannan yace awwaladun awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma da nagari wanda zai rinka mishi addu'a. Ya zanka haifi da ka tarbiyantar da shi yadda ko bayan ka mutu zai rinka maka addu'a. A ƙashin gaskiya saboda Allah wannan matsalar ta ƙarshe dan dakata ka dan jawo hankalin mu, wallahi tana daga matsalar da muke fatan wataran mu kira wa'azi na musamman akai, shine tarbiyyar ƴaƴa a musulunci. Me ke lalata tarbiyyar yara ne? Hayyazan yara sun waye gari, sun zama kangararru, sun zama ƴan iska, sun zama fitsararru, sun zama ƴaƴan agwagwa, ƴaƴan Allah ba ni kaka bani zanin goyo. Me ke kawo haka? Akwai buƙatar musulmi su san waɗannan abubuwa, domin abubuwa ne waɗanda suna ciwa al'umma tuwo a ƙwarya. Sai ka ga mutum ya haifi ɗa da cikin shi amma ɗan ya fi ƙarfin shi, sai je ya kai ɗan wurin ƴan sanda ya ce don Allah a kulle mishi ɗan dan shi ya huta. Ɗanka ne kai ka roƙi Allah ya baka, da aka same shi ka gayyato liman yi mai huɗu ba, ranar bakwai ka ainihin nemo rago aka yanka mishi, duk alheri ka tsayo a kai, amma yana girma kuma sai ka je kana neman ƴan sanda don Allah su zo su taimake ka su kulle maka shi don ka huta. Don Allah wannan ba bala'i ba ne? To me yake kawo haka? Malamai sun kawo da dama daga cikin dalilai cewa wani lokacin sakaci ne na uba, tun sanda baka fara neman aure daga nan ake samun shagidewar al'amarin. Domin duk mutumin da yake son ya samu ɗa ne tarbiyya, to yaje ya samu mace mai tarbiya ya aura. Duk matar da ke son ta samu ɗa mai tarbiya, ta je ta samu miji mai tarbiya ta aura. Wannan ya faru a zamanin sahabbai. Sayyidina Umar, wani dattijo ya zo ya same shi ya riko ɗan shi, yace ranka ya dade ɗana ne gashi amma baya bi na, nayi juyin duniya na rasa yadda zan yi da shi. Sayyidina Umar yace kai yaro ka ji abin da ubanka yace, gaskiya ne haka ake yin shari'a, in aka kawo ƙararwa ne kada daga zuwa ka haushi da duka ko ka haushi da zagi sai ka bincike shi an ce kaza a kanka, gaskiya ne haka. Annabi yace in masu ainihin rikici su biyu suka zauna gabanka, in ka ji daga ɗaya kar ka sake ka karɓa sai ka ji daga ɗayan. Jama'a mun gane wannan da kyau, saboda haka Sayyidina Umar yace wa yaro gaskiya ne abinda babanka ya faɗi? Yaro yace gaskiya ne. Umar yace eh, uban naka baka bin shi? Yace gaskiya ne bani bin shi. Yace me yasa? Sai yace ranka ya dade da ya tashi auren uwar da za ta haife ni, sai je auro tsohuwar karuwa kuma ba ma gujiya. Da ya haife ni ya sa min mummunan suna, sannan da na girma bai yi tarbiyya ta ba. Umar ya waya ga dattijo yace dattijo haka ne? Dattijo yace gaskiya haka ne. Umar yace to dattijo kai ka wulakanta kanka, sannan ɗanka ya wulakanta ka, ku tashi ku bani wuri, bani da maganin matsalar ka. Wasu 'ya'yan da ke lalacewa tun farkon auren ne, sai ka je ka auri 'yar iska, ko kuma sai kai da ita kun gama iskanci a waje, sannan a lallaɓo wurin dattawa da limamai a zo a ce Fatiha da kulhu wallahu ƙafa uku. Ma'ana ɗan ta gaban Fatiha ne ya riga Fatiha. Jama'a mun gane? To yaushe zai bi uwar shi balle uban shi? Jama'a mun gane wannan da kyau? Babu yadda zai yi. Eh kenan. To in jama'a suka gane wannan da kyau, malamai suka ce wani lokacin kuma sakaci game da rashin tarbiyyar yaron shine yaro ana tarbiyyar shi ne tun yana ƙarami, tarbiyya ba ainihin bugu ba. Me ake nufi da tarbiyya? Shine ka rinka umarnin shi da yin abubuwan da suka kamata. Ya zo a cikin Sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune sai sahabi Jabir, yaro ne ɗan ƙarami, sai ya shigo ɗaki fagab haka. Annabi bai tsine mai albarka ba, yace fita ka ba mu wuri ba, haka yace ba, sai yace kai, sai yace koma waje ka ce assalamu alaikum, in ka ji na amsa, sannan kuma sai ka ce in shigo, in na ce eh sai ka shigo. Sai Jabir ya koma yace assalamu alaikum, sai manzo Allah ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi, sai yace in shigo, sai Annabi ya ce eh, sannan sai shigo, sai Annabi ya ce to haka ake. To kaga an koya mai tarbiyya daga nan. To amma in ɗanka ya kuskure ka kama shi bab ka shege tsinanne, to shege to waye cikin kenan tunda ka ce shege, ka gani? Kuma tun anan ka fara tsine mishi albarka, kuma bakin uwa ko uba ya fi reza kaifi a kan ɗa. Jama'a mun gane wannan da kyau? To tarbiyya ɗin nan ta hukunta da ladabi, a hankali za ka rinka koyar da shi. Akwai agolan Annabi wanda uwar shi sunanta Ummu Salama, sai Annabi ya aure ta. To sai aka zo da su marayu ne da Zainab da Umar, da ya zo zai ci abinci sai Annabi ya ce ya kai yaro, in za ka ci abinci ka ce bismillahi, kuma ka ci gabanka, sannan ka sa hannunka na dama. Haka kake wa 'ya'yanka? To kana tarbiyyar su kenan a hankali. Amma yaro yayi kuskure, kuskuren nan da yaron nan yayi, ko ya zan ya tabbata kuskure ne, wato ka koya mai bai ji ba, ko kuma ya zama tun farko laifinka ne ya jaye wannan kuskuren shine baka koya mishi ba. Shin a irin wannan halin, in ya kuskuren nan ya samu kanshi a halin kuskure, ai ba laifin shi bane ka bi shi da ƙarfi, sai ka bi shi almana. To wani yaron irin wannan babbakin a gaban abokan shi, ka kama shi ka zuzzunduma mishi zagi, wannan yana sa yaro ya lalace. Shi yasa malaman tarbiyya suka ce in ɗanka ya maka laifi a gaban abokan shi, kar kai mishi hukunci a lokacin. Bashi inda daddare ne zaka je ka same shi, sai yayi bacci sai ka tashi shi tsaf, in baka yafe ba fa, sai ya farka sai ka ce je wanke idan shi, kada daga farkawa ka hau bugun shi, zai dauka a mafarki ne wani mahaukaci ke dukan shi. In ya tashi tsaf sai ka ce ka tuna da rana na samu an aike ka ka siyo magi, ka je ka hauke ki da kudin, sai sun kuyi da kai, to ya tuna kenan. To sai ka hukunta shi anan shi kadai, sai ka ce maka shiru ya koma ya kwanta. kaga na ɗaya ka hukunta shi, na biyu abokan shi ba su san abin da aka yi mai ba, amma in kai mai a gaban abokan shi kana tafiya sai su hauyi mishi dariya, in suka fara mishi dariya sai ya fara bin su, yabi wannan da gudu shikenan sai ya zama reni, sai ya shiga tsakanin abokan shi sai su dauke shi wawa, to in aka dauke shi wawa sai ya dauka, to tunda ya zama wawa bari ma ya ji abin da yake so, daga haka sai ya fara lalacewa, sai zan bai shakka kowa, bai jin kunyar kowa. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? Wasu malamai suka ce yana daga hanyar da ke kawo yaro ya lalace, tarbiya ta lalace, shine samun kanshi a halin talauci. Talauci yin Allah ne. To amma in ya taso gidansu da talauci sai ya rasa yaya zai yi, yana da bukatar ya samu kaza da zai ci, yana da bukatar ya samu kaza da zai sa, yana bukatar ya samu kaza. In makaranta ce ka sa danka a makarantar primary ta gwamnati, gwamnati ta ki biyan malamai dan haka baka da kudin da zaka sa danka a makaranta ainihin kudi, ya zai yi? Dole ya tafi iskanci, gari ya waye babu kokon da zai sha, rana ta yi babu dambu da zai ci, abokan shi na da keke shi bai da shi. Wannan kaga ya samu kanshi a halin talaucin da zai kuntata shi ya tafi yana ainihin neman abin da zai ci, neman yadda zai rayu. To a wannan halin da yake karami bai da tarbiya, zai iya yin komai dan ya samu kuɗi, daga haka zai iya fadawa fashi da makami, zai iya fadawa ainihin duk wata hanya wadda bata dace da shi. Wannan na daga cikin dalilan da malamai suka ambata yana ike lalata yara. Sannan har wayo suka ce yana daga cikin hanyar maraici, yaro ya tashi gida ya zan ba uwar shi ta mutu, ko uban shi ya mutu, ko iyayen shi sun mutu, ya zan kuma bai da waɗanda za su tsayu da tarbiyyar shi, dan haka sai rinka yawo yana gararan ba yana garari a gari. To anan ne zai haɗu da ƴan iska, masu son shulisho ne, masu shan linda ne, ƴan sara suka ne, ƴan zara ne, sai su shigar da shi, shikenan sai su rikidar da shi ya zama irin su. Wasu kuma suka ce sakin uwar shi ne ke ja mishi ya zama ɗan iska, ya taso gidan sai ga babu uwar shi a gidan, sannan kai kuma duk abin da ya maka in ka tashi hukunta shi sai ka rinka goranta mai game da uwar shi. Ka saki uwar shi, ya je yayi maka laifi, ka zo bugun shi, madadin ka buge shi ko kai mai horo daidai da laifin shi, a'a sai ka rinka cewa dan kaza kaza ka yadda uwarka te kaza, wallahi ba zan jure ka dauko wannan halin ba. To sai ya zama wannan halin da kake goranta mai yana harbin zuciyar shi, to sai ga to wai in an saki uwar shi laifin shi ne ko kuwa, wannan sai ya ja ya fara kangarewa, shikenan sai ya fara jan wata daba yana haduwa da ƴan iska. A takaice wannan na buga mana misalai ne da malamai suka kawo. Kaje ka karanta littafin Tarbiyatul Aulad fil Islam na Sheikh Nasir Ulwan, Allah ya ji kanshi, zaka samu bayanai akai. To in ka bi hanya ta gari kai tarbiyyar danka, in ka kwanta ka mutu, in yi maka addu'a, addu'an nan za ta ji. To sai ka tuna kaza, yanzu da nake maganan nan me yawa uwarka ta mutu, ka taɓa mata addu'a? Me yawa mahaifinka ya rasu, ka taɓa mishi addu'a? To Larabawa suka ce kamata dinu tudan, yadda kai haka za a yi maka. Mahaifinka ya kwanta ya mutu, ashe ba ka yi mishi addu'a ko? Ran da ka kwanta ka mutu, kai ma ƴaƴanka haka za su manta da kai. Yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyaye, wajibi ne uwarka ta mutu kai mata addu'a. Addu'an nan ba ta uku ko ta bakwai kadai ba, a'a addu'a har ran da kai ma za ka mutu. Wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Haka za ka rinka musu addu'a, Allah ka ji kan iyayena, Allah ka gafarta musu kamar yadda suka yi min tarbiya ni ma ina karami. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? To wannan hadisi inne mana misali akan fassara shi da akai da kuskure sai ya haddasar da bid'a. Gaba farko ta hadisin ita ce annabi ya ce sadaqatin jariya, idan mutum ya mutu na daga cikin ayyukan alheri da za su rinka kai mishi kabari shine sadaqa mai gudana. Sadaqa mai gudana, to da suka zo fassara wannan kalmar malamai a da a kasar nan sai suka ce sadaqatin jariya, sadakar budurwa. Kalmar sadaqatin jariyatin annabi ya ce wannan a cikin ka'idar nahwul larabci ma'ana na'ati ne da man'ut, sifa ce da mausuf. Sadaka wacce iri? Sai annabi ya ce mai gudana. Ashe sadakar da baka bayar ta amfane ka in ka mutu, ba wai sadakar kwandala ba, ba sadakar naira 100 ba, wannan in ka bashi yanzu sai a rubuta ma ladan, shikenan iyakar ta kenan, domin yanzu zai je ya kashe. Amma misali sai ka gina masallaci, sai ka ce wannan masallaci na sadaukar da shi ga al'ummar musulunci, shikenan za a ci gaba da rubuta maka lada akan duk ibadar da ake a ciki. Ko ka kwanta ka mutu, matukar ana ibada ana sallah a cikin wannan masallaci, haka lada zai ci gaba da gudana gare ka. To da suka tashi kuskuren fasara sai suka ce sadaqatin jariyatin, sadakar budurwa, rashin fahimtar larabcin da annabi ya faɗa, sai suka fassara da kuskure, shikenan sai kaga dattawa na ɗiban ƴan mata suna sadaka. To wannan kuskure ne, wannan bid'a ce, wanda abin da ya haifar da ita shine rashin iya larabcin. Domin inda sadakar budurwa annabi yake nufi ya ce, da sai ya ce sadaqatul jariyati, sai ya zama ainihin kalmar sadaka sai ta zama tana da wasali kwaya ɗaya rak a ƙasa, ba faduwar wasali ba. Sannan aljariya sai ya zama tana da alifun da lamu, amma anan cewa ya sadaqatin jariyatin sai ya zama faduwar wasali ne guda biyu a ƙasa. Sadaqatin jariyatin, wannan shine na'atu wal man'ut, sifa wal mawsu, sadaka mai gudana, alherin da zaka yi wanda za a ci gaba da gudanar da ladan shi. To wannan kaɗan kenan daga cikin rashin fahimtar larabci irin bidiyoyin da yake sababarwa, wanda yake misalan waɗannan gaskiya suna da yawa a ƙasashen nan, amma wa fi hadhal qadri kifaya li talibil haqq insha Allah. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sannan malamai suka ce bangare na biyu na daga abin da ainihin wato jahilci, da wani bayani kasancewar ainihin wato jahilci da muka ce yana bayyana ta fanni biyu musamman. Jahilci na farko shine rashin sanin larabci. To gaskiya matasa sun yi rauni a wannan zamanin game da fahimta ainihin larabci. Misali a zamanin tabi'ai, wani malami ne yazo yana karanta wata aya ta Alkur'ani a fadar wani sarki, wani balaraban ƙauye yana zaune, da ya ji ayar sai ya ce ƙarya ne. Malamin ya ja aya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Sai malamin ya ce wallahu ghafurur rahim. Sai wani balarabe yana zaune sai ya ce Allah gafarta malam, magana waye wannan? Sai shi malamin ya ce ai Qur'ani ne, magana Allah ne. Sai shi balarabe ya ce a ƙarya ne. Sai malam ya ce ranka ya dade, kana jin ba kawai yana karyata Alkur'ani a gabanka ba kai magana ba? Sai shi wannan balarabe ya ce in dai har wannan magana Allah ce, to lallai ni kam na barranta, ba ni ba ita, ne mata bara'a. Malam ya ce subhanallahi, ranka ya dade, kana jin mutumin nan yana cewa Qur'ani ƙarya ne? Balaraben ya ƙara maimaitawa, in dai maganar Allah ce haka to ƙarya ce. Aka ce me yasa ya ce ba hikima a ciki? A ce ɓarawo namiji da ɓarauniya ta mace a yanke hannunsu sakamakon mugun aikin da suka aikata, sai kuma a ce Allah mai gafara ne, mai rahama ne, wato kuma a kyale su kenan. Sai ce ba kan gado magana. Sai aka ce aje a ɗauko Qur'ani a duba. Aka je aka ɗauko Qur'ani, sai aka ga aya ras, amma daga ƙarshenta ne ashe malam ya canji. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. الله بوايين سركيني غاغررن سركيني الله يا فكرفن قوة كما غني سيبا لا ربي يشي انزل نجمع غانا الله جماعة من غانا ونن دكيو تونن قري واغا مدل عربشي. A waɗannan zamunna na tabi'ai sun kai matuƙa a kai yadda har sai da ya zama magana da suke a junansu da Qur'ani suke. In ka haɗu da abokinka, in yi maka sallama ka amsa, duk maganar da za ku yi sai dai ka ɗauko wata aya da ta dace ka karanta, shi ma ya karanto maka shi kenan. Ice maka munzu mata wasalta zariya, tun yaushe ka iso zariya? Sai ka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Kace ai da haihuwar shi da yayin shi watanni 30, wai watan ka 30 a zariya? Kaga aya ce kaza ka bashi ansa. Yaushe zaka tafi? Sai kace wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radaa. Sai kace sai na ƙara shekara biyu. Amma kaga aya kaza. To haka suke saboda ƙwarewa da larabci. Shin yanzu mun ƙware da wannan larabcin ko kuwa? Sai na'am na'am da ya'ani ya'ani, kamar ana cin dan wake da gauda. Jama'a mun gane? Sai mun je mun kware game da nahau, game da sarf. Ya ake gina kalma kaza a larabci? Ya ake gina kaza a larabci? Domin larabci wani harshe ne, ba irin Hausa bane. Yanzu misali, tunda muka tashi in muna karatu ya muke fassara bismillah cewa muke da sunan Allah mai rahama mai jin kai ba haka muke fassara ta ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatu na kaga wannan haka abin yake to amma a larabci dubi kalmar takaitacciya ce bismillahir rahmanir rahim kalmomi ne guda shida bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kalmomi shida zuwa bakwai amma a hausafa da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatu wajen kalma 11 ko 12 to larabci harshe ne takaitacce amma kuma mai fitar da cikakkiyar ma'ana to ya za a iya fitar da ma'anan nan sai an iya nahwu sai an iya sarf yanzu duk kalmar da ka karanta a larabci zaka iya i'rabinta menene matsayin ba'un din nan da aka ce bismillah to wannan ba din me matsayin ta ismillah menene matsayin ta arrahman menene matsayin ta arrahim menene matsayin ta sai ka ce alba'u harfu jarri ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi alkasratu adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudafun الله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره الرحمن الرحيم صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى وهما معطوفان على ما قبلهما دعين كما سيكتي والجملة من الجار والمجرور والنعت والمضاف والمضاف إليه في محل رفع خبر لمبتدا محظوف قدره بعض النحويون اسما مقدما اي ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم وقدره بعضهم اسما مؤخرا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي جماعه من غاني تو والله سي من جي من قوري game da larabci mu je mu goge game da nahwu amma wallahi in ba haka ba sai dai ai ta alkafura fassara kai fassara kana mun ka haifi danka nan da wata shida sai ce baba ba daidai bane fa kace kai yaro tun kan a haifi uwa ka muke malanta yace haba jama'a mun gane wallahi sai an je an koyi nahwu sannan a je a koyi adab shine arabic literature anan ne sayyidina ali Allah ya kara mishi yadda yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanukum yace ku je ku koyi larabci ku je ku koyi waƙoƙin larabawa domin anan ne tarihi kundin tarihin larabawa yana nan ka je ka iya arabic literature akwai mawaka a jahiliya da suka rayu waɗanda gaba ɗaya ba su san musulunci ba ma sun rayu lokacin maguzanci ne lokacin da ake alfahari da zina da shan giya da fashi da makami da iskanci dan tauri a lokacin ana ganin shi wani sadauki ne to waɗannan mutanen mamakin Allah sai da yazan duk wata kalma dake cikin Qur'ani sai da suka yi amfani da ita a waƙar su to in ka je ka iya irin wannan adab din sai zan ka zo kana karatun Qur'ani duk wata kalma da kai karo da ita baka da buƙatar ka je ka nemi fassarar ta sai kaga kawai ga fassarar ta nan ka sani Allah ya ce tabbat yada adila habin وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد النبي يتتر دنجين شي مسوا ازي الله يتي وانذر عشيرتك الاقرب دنجين كنا كسك تارا سكي مسوا ازي منذ الله يهو كان دوسي يتي وانا دوانا قبيلو دك سك تارو هكتي لا تي ايو محمدو yace jama'a tunda muke da kuna ta muku ƙarya suka ce a'a in nace akwai makiyan mu za su kawo mana farmakin yaki a bayan duwatsin nan za ku yadda suka ce eh me yasa suka ce tunda muke ba mu taɓa jaraba ka da kama ƙarya ba baka taɓa mana ƙarya ba dan haka muke ce maka Muhammadu Aminu yace to wallahi ni da kuka gani manzon Allah ne Allah ya aiko ni tafiya ta kuma ke da wuya tashin kiyama za ta faru to tunda bai taba musu ƙarya ba sai abin yayi musu nauyi sai suka yi shiru suka rasa anya mutumin nan bai taba kowa ƙarya a garin nan ba zai yi ranar farko da zai ƙarya ya fara yi wa Allah sai suka gaza ƙarya tashi sai aka samu kawun annabi wanda suka hada uba daya shine Abu Lahab sai daga yatsan shi yana taballaka ya Muhammad sa'iral ayyam ina kai Muhammad kai canka Allah wadaranka sauran ranakun da suka rage maka a rayuwarka to in ka taba annabi kafin ai wata Allah ya rama mishi sai Allah yake tabbat yada abi lahabin wa tabbi hannun abu lahabi din nan dake wa annabi haka ya shiga uku ya lalace shi kanshi abu lahabi ya shiga uku ya lalace ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar shi da duk wani aiki da ya tsururuta a duniyar nan ba zai amfana mishi komai ba sayasla naran zata lahabi sai ya shiga wuta mai tsananin ci da balbala wa imra'atuhu har ma tashma wadda take taya shi wajen bacin annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi yayi wa'azi shi kuma Abu Lahab sai yazo ya tara jama'a yace jama'a kuna da hankali kuwa su ce lafiya yace ba ku ganin ni dana ne ban yadda ba ku za ku yadda ko ku hauka kuke jama'a ita kuma matar shi sai ta rinka bi gida gida wallahi duk wanda mijinta ya yadda da wannan dan namu wallahi ta mishi tawaye aikin da suke kenan na warware da'awa annabi har ya kai annabi ya daina samun damar yin wa'azi sai an zo aikin haji sai ya rinka bin jama'a yana ya jama'a ku zo ku karbi musulunci ku samu aljanna ranar kiyama dangi na sun kafirce mini sai shi Abu Lahab ya rinka bin shi a baya ce ƙarya ike yi kun gan shi nan dana ne ni ma na ƙaryata shi ku kwa yadda da shi shine Allah ya ce Abu Lahab nan sai ya shiga wuta matar shi ma matsayi gumanciyar nan magulmaciya ita ma sai ta shiga wuta sai Allah ya ce si jidha hablum min masadi a wuyan nan nata kyakkyawa da take sanya sarka gwalagwalai sai Allah ya canza mata wannan sarka da sarka gidan wuta to kalmar jidu da Allah ya amfani da ita kenan a Qur'ani kakkab Qur'ani ita kenan kalmar jidu to menene jidu zataccen sai wani mawaki a jahiliya ya amfani da ita yace wajidun kajidir ri'mi laysa bifahishi idha hiya nasathu wala bi mu'attil yana yaban matar shi yace wuyan matar shi kamar wuyan barewa in ta kawo sarka ta sa matukar dai bata bar shi haka siddan ba kaga yanzu ka san irin wannan adab din in ka zo kana karatun qur'ani sai zan kawai duk ka san waɗannan abubuwan amma abu ne da bai buƙatar girman kai sai ka je ka sauke kanka ka zauna a gaban malamai ka je a zaure ne za a karanta ma haya islamic zaka shiga jami'a zaka shiga amma kana son ilimi kuma kana da girman kai ko kana jin kunya har abada ba zaka samu ilimi ba haka malamai suka ce duk wanda yake da kunya ko da girman kai ba zai samu karatu ba jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka jahiltar larabci wallahi musiba ce wadda take sababar da kawo bid'a a cikin addinin musulunci domin mutane za su rinka fassara da ka yanzu a kasar nan akwai malaman da in ka saurare su in suna tafsirin Qur'ani in suka zo wurin wa wajadaka dhallan fahada sai ka ji mutun ya ce ban fada ba bazan fada ba saboda shi kalmar dhal da ya sani batacce kawai ita ma'anar da ya sani kenan a larabci dan haka Allah ya ce wa annabi wa wajadaka dhallan fahada shi a wurin shi sai yake ga fassara ta Allah ya same ka batacce sai ya shiryar da kai to akan haka sai yace shi ko ba zai fada ba bai fada ba a da kuma ba zai fada ba a yanzu ba fassara kenan ba kalmar balala a cikin larabci tana da ma'anoni kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ko Ibn al-Arabi yace guda tara yanzu kamar kalmar ƙwarya a Hausa kalmar ƙwarya tana daukar wannan fafaffan duma ko koko ana ce mai ƙwarya ko dan haka sai kace ƙwaryar mata ta fashi kowa gane abin da kake nufi in ka je ƴan gora kace a dibo maka ƙwarya daya me ake nufi cikin ƙwarya guda 100 in ka je ƴan azara kace a baka ƙwarya daya me ake nufi guda 100 kaga kalmar ƙwarya a Hausa yanzu ta dauki ma'ana biyu ko haka kalmar bari a Hausa kalmar bari in kace wance ta barar da tangaran kowa san ta kifar da shi ya fashi in kace matan wani ta yi bari kowa san wannan barin ba irin wancan bane to wannan shine ake kira jinas a cikin ilimi na ainihin balaga shine a cikin ilimi na ainihin syntax balaga ta turanci ake kira homophones bahaushe mai karatun ilimin Hausa a bayara ko a ABU shi kuma sai yace kalma mai harshen damo kalma daya ce amma tana daukar ma'anoni da yawa suna da yawa a cikin larabci ga sunan kamar kalmar as-sa'a Allah ya amfani da ita a Qur'ani yace wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin ranar da tashin duniya za ta tsayu masu laifi za su rantse da Allah cewa ba su zauna a duniya ba sai sa'a. Sa'a farko ita ce tashin duniya, sa'a ta biyu kuma ta agogo, amma duk kalmar sa'a ce. Gashi nan cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi ya ce al-ma'u minal ma'i, ba a amfani da ruwan wankan janaba sai in an fitar da ruwan mani. Da haka abin yake a musulunci. In ka sadu da matarka a da kafin a gyara al'amura a musulunci, in baka fitar da mani ba to babu wanka a kanka. Sai annabi ya ce al-ma'u minal ma'i, kaga ma'u na farko da ma'u na biyu ba irin su ɗaya ba. Al-ma'u ruwan wankan janaba ba za a yi amfani da shi ba, minal ma'i sai in ruwan mani ya fita. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? To a ƙarƙashin wannan wallahi mu je mu goge game da Larabci yadda zai zan. Muna fassara Qur'ani ka ce uwanmu da ubanmu Larabawa ne, mu fassara hadisi ka ce uwanmu da ubanmu Larabawa ne, amma ku duba rashin iya Larabci yasa ahalari ba a fassara shi daidai. Ahalari idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha wa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu. Yadda ake fassara shi a ƙasar nan shine idan aka ga najasa sai a wanke ita najasar, in ta fantsama sai a wanke rigar duka. To duk wanda ya wannan fassara ya fantsama a jahilci. Ba haka bane fassara. Idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha, an-najasatu huna فاعل مرفوع بضمه ظاهره على اخره. اذا نجسه تبين غا نجسه سي كغانتا انان سي مالن يچي غسل محلها سي ا وانكه ورين دا تكي سي مالن يچي فان التبست الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو اي النجاسه. اذا كو نجسه تتبري غكا مثال a ce sai yaro ya maka fitsari a hannun riga, sai ka ce barin aka tashi wa'azi za ka wanke, kafin a tashi wa'azi sai hannun rigar ya bushe, sai wurin ya saje, ka kasa gane shin nan ne ko nan ne, wai ma hannun dama ne ko na hagu. To shine iltabasat, najasar ta saje, ka rasa ina take. Sai mallam ya ce ghusila thawbu kulluhu, sai a wanke rigar duka, an fita daga rikici ke. Amma me ahalari ba cewa yake wai in ta fantsama, a in aka fantsama maka kwata ko ahalari bai ce ka wanke duka ba, dole ka wanke ta ne. Ashe ba ma'ana karatun ba kenan. To me ya kai waccan fasarar? Shine rashin iya Larabci. Shi yasa mu rufa wa kanmu asiri mu je mu koyi Larabci. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Bangare na biyu na jahilci shine jahiltar sunna. Jahiltar sunna ya kasu kashi biyu. Jahilci na farko na sunna shine al-jahlu bi qawaninit tamyizi bainal ahadith al-maqbula wa ghairihi. Idan mutum bai iya ilimin hadisi ba, ilimin da shi ne ake iya gane hadisi kaza ya inganta, hadisi kaza bai inganta ba, wannan da ya inganta saboda kaza to ga fassarar shi, wannan da bai inganta ba saboda kaza, wannan ilimin shi ne ake kira ilmu mustalahul hadith. Wallahi har Yahudawa da ba su kaunan manzon Allah sai da suka yabi musulmi akan haka, suka ce musulmi na da wani ilimi wanda ba wanda yake da shi a duniya. Idan ka iya shi, duk maganar da aka faɗa a duniyar nan zaka iya gane gaskiya ce ko ba gaskiya ba ta hanyar wannan ilimi. Wannan ilimin shi ake kira ilmu mustalahil hadith ko ilmu usulil hadith, science of the hadith, ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimi ne wanda babu ilimin da ya kai shi faɗi, domin a cikin wannan ilimin zaka samu littafi ɗaya yana da mujalladi 1, 2, 3, 10. Zaka samu littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi mujalladi 30, mujalladi 60, mujalladi 100, littafi ɗaya a cikin ilimin hadisi. Shi yasa in kana son ka zama malamin hadisi wallahi zagewa zaka yi kai karatu wurjanjan. Amma kinkime man naɗi ƙatuwar sanda, sai dai in ka makance kuma Allah ya kiyaye ka samu jagora. Amma zagewa zaka yi kai karatu wurjanjan. Allah cewa ya ikra, ikra, kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq, kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta. To wannan ilimi na hadisi jama'a a kashin gaskiya saboda Allah shine ilimi kadai wanda ake kiran shi al-ilmul khadim, ilimin da yake shi mai gida ne, shi yake mu duk sauran ilmomi na musulunci ce fa ne. Duk wani ilimi da ka gani a duniya sai ilimin hadisi ya aiki akan shi, domin sai malamin hadisi ya ce maka qira'an nan ta inganta, sannan zaka yadda cewa Qur'ani ce. Sai malamin hadisi ya ce maka hadisin nan ya inganta, sannan zaka ce daga annabi ne. Sannan in kai malamin fiqh ne zaka fitar da hukunci akai. malamin hadisi in aka zo mishi da magana yanzu aka ce an yi kaza a jihar Adamawa, nan take yana da hanyar da zai iya gane labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Gashi baya garin amma wallahi yana auna ilimin hadisi, zai iya ba bokanci bane ba duba bane, amma kawai saboda kwarewa akan wannan ilimi yanzu zai iya gane labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Wannan shi ake kira ilmu usulul hadith ko kuma ilmu mustalahul hadith. Wannan akwai bukatar wallahi musulmi su zage, su kware, su goge game da wannan ilimin. Yahudawa babu inda basu samu sun shiga wa musulmi ba, amma da suka zo za su shiga harkar hadisi. Sai da wani bayahude mutumin kasar Faransa ya je littafi yana son zai ci mutuncin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa ya samu wani malamin hadisi a kasar Masar, malam Fuad Abdul Baqi, yace Allah gafarta malam, kaga wani littafi da nayi. Da Fuad ya dan dudduba haka sai yace amma wannan ai duk kai shirme a ciki. Sai yace wani irin shirme, yace yanzu wannan hadisi ai ba haka yake ba, wannan ma ai ba haka yake, wannan ai sakarci, wannan ko dan islamiya ya san ma ba daidai bane. Sai yace wani shekara 18 wannan, yace ai duk shirme ne kai. Sai yace kuma wannan abin da kake nufin kai, wai kana nufin kai wa musulunci fi rasa, duk hadisan musulunci ka tara su wuri daya, ko wani hadisi